Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. A wannan makon za ku ji cigaban koken da manoman tumatur a Najeriya suka yi akan yadda hukumar Custom da Takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su a tara kimanin naira miliyan 10,000 a kakarar noman tumaturi ta bana. Satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Mahmud Kuriyayi da sakataren kungiyar manoman tumatur da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta kasa baki daya ga cigaban hirar tasu.
Kace kun yi asara kaman kula da kiyasin asara da kuka yi misali
yanzu misali kaman wannan shekara kawai ta wuce mun rasa manoman tumatur yayi manoman tumatur na kasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan 10 domin me mun zo mun noma tumatur ne kaddara mun in dai zaka noma tumatur ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai kai naira 700,000 ba amma sai ka zo ka rika saida tumatur kwandon tumatur da yake mai nauyin kilo 50 kana saida naira 300 a ƙarshe sai ga ka kashe naira 700,000 ka kasa samun naira 50,000 a gonarka
to amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta bunƙasa harkokin tumatur kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon kasa ga tsari
ni kwarai kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a ranar aka ba su kofin wannan doka amma sai suka kawo da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba sai bayan kwana 90 su kuma dokar su a kaidar su idan ba a kawo musu ba gazi din ba a kawo musu ba ya haura kwana 90 ba za su yi ba haka muka ta yaki da su akan wannan abu na biyu ga hukumar NAFDAC wato sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne amma sai kawo da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsu wannan suka kama suka ci wannan ba mai kyau bane so kaga wannan abin baki ciki ne
in baka gari kaman da sanin gwamnatin da suke yin waɗannan abubuwan da kake magana tunda da sanin gwamnati suke aiki ko amadadin da suke yin aiki
to ko da suna aiki a madadin ta kin sa wannan dokar ni ba zan zargi gwamnati akan cewa ta san abin da ake ba domin wannan gwamnati gowan sai ta shigo take san a tabbin kasa noma
to amma tunda ba kwa zargin gwamnati kun an karar da ita ga abin da yake faruwa
kowancan wata mun rubuta takarda zuwa ofishin mataimakin shugaban kasa akan wannan abu
me zo baya
to har yanzu mu sami wani sakamako daga wajensa ba amma muna sa rai dai an ce min an bayan an mana reply ana tabbatar da cewa za a yi wa wannan hukumomi magana to amma hukumomi
za a yi musu ko kuma an yi musu
to za a yi musu ai shi sa muke kare
kira yanzu kenan za a iya cewa gwamnati da sananta waɗannan hukumomi ke yin waɗannan abubuwa da kuke zargin ba na daidai ba ne tunda gashi ku kun faɗakar da gwamnati
eh to ai dai muka da yanzu muka faɗi muka tuna mata akan cewa ga abin da muka ce mutukar ko ba a fadena ba to sannan kuma za mu yarda da cewa da sananta ake wannan abu
wai shi wannan tsari da aka ce manufa ko policy na gwamnati da aka ce annabin kasa tumatur ku ne kuka kirkire shi ku sayarwa gwamnati shi ta yadda da shi ko kuma a ita gwamnatin ta kirkiro shi ta ce ga abin da ta gaba
sakamakon zaman da muka yi ne da mataimakin shugaban kasa da mu abin da muka bukace shi ana shigo da tumatur kwata-kwata domin za mu yi noma tumatur nan sai aka tara dukkan mai ruwa da tsaki da ministoci da masu ba shugaban kasa shawara akan harkar kasuwanci da noma da hudda da kasashen duniya suka ce ba zai yi a yi wannan ba an ba mu da wani abu da ake cewa proof of dumping ba wanda za ka ji cewa in waccan kasa tana cewa da wannan kasa abu naira 10 amma ku ta zo tana cewa naira 5 domin a zo a tara shi a kasa ku a kare naku to tunda ba mu da wannan suka ce ba za mu yi wannan ba sai dai a sa waɗansu yan haraje-haraje shi ne aka sa duk wanda ya shigo da tumaturi daga China zai biya dala 1,500 akan kowane tan guda sannan ba zai samu canjin kudaden kasashen waje daga babban bankin kasa ba sannan ba a yarda a shigo da shi ta bodoji ba kamar daga jamhuriyar Benin sai dai ka shigo da ita cikin ruwa domin ta nan ne za a iya hana fasa'orinsa to amma waɗannan abubuwan ne su kuma tun sannan muke ta fama da su a sa waɗannan ɗin da suka yi dan ya ki sawuwa
yanzu da ina da ina ake shigo da ta ina da ina ake shigo da wannan tumatur
ai tumaturin nan babban mazaunarsa ita ce jamhuriyar Benin da kasar Ghana domin a yanzu maganin nake maka
ta ruwan kenan ake shigo da shi
ta kasan suke shigo da shi in suka dauko sai soke shi a Ghana ko soke shi a Cotonou a Benin daga nan sai su rika shigo da shi ta mota na farko ba su biya haraji ba ba su biya duto ba su biya komai ba haka suke shigo da shi su cika zaman riba
so ai ne ke shigo da wannan
masu kamfanonin da suke mafi yawancin su a Lagos wanda suke sahi a sachet a gurin a din dan leda ko a gwangwani ko a binna haka ko a robobi
gashi da kuna cewa gwamnati bata sani ba yanzu kun an karar da ita kuma kuna da ko har yanzu bata ba ku ansa ba, tace za ta dau mataki. Yanzu idan aka da maimaita abin da ta yi a baya, me zai faru?
Da farko kamar yadda na faɗa da muka wannan conference, ai wannan taro da ku ɗan jaridu na faɗa, daga yau zuwa kwana 30 in dai dokan nan ba a sa ta ba, to za mu je mu zanga-zanga ta nibana zuwa ofishin hukumar Costa, za mu je ofishin NAFDA, za kuma je majalisa dokoki ta ƙasa mu nuna musu kanmu. Sannan kuma za mu tafi da tumatir yadda yake riƙa, mu je mu zuye musu a ƙofar su gani, an suka ga zahiri mai wasa ta tausaya mana.
To madalla, mun gode Muhammad Ibrahim Kwari. Mako mai zuwa insha Allah za mu yi ƙoƙarin tuntuɓar hukumar da abin ya shafa don jin ta bakin su akan wannan koke da manoman tumatir suka yi a kansu.